الدين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى الدين. السلام عليكم ورحمه الله. بركه من الدعاء وانني فينا اكبر وان جاءت الى 25 جواد الجماد الاخر وان جاءت الى 1221 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammacin na 23 ga watan 9 shekara ta 2000 miladiya. Abin da yau muke zan mu kara tunatar da junan mu akai waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da shari'ar musulunci. Waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da shari'ar musulunci. Na riga na san cewa da yawa daga cikin malamanmu suna da yin ma'azi hudumar juma'a karantarwa lacca irin su Malam Abubakar Adam, irin su Malam Sheikh Abba Aji da sauran su Sheikh Ali Bakri, sauran manyan malamai da matasan malamai duk suna da yin ma'azi akan harkokin da suka shafi shari'a. To amma da yawa kuma har yanzu ana samun waɗansu daga cikin musulmai waɗanda har yanzu suna da wani ƙaiƙayi game da shari'ar musulmi. Har yanzu sai su rinka ganin kamar magana akan shari'ar musulunci sabuwar magana ce da waɗansu mutane suka kirkiro ta ba ta da asali a da, wanda a gaskiyar al'amari shari'ar musulunci ba bakon al'amari bane ba kuma sabon al'amari bane. Abinda mutane ba za su yi maka inkari ba shine idan kana magana akan abin da yake ibada kanka, idan kana maganar sallah, kana maganar azumi, kana maganar zakka, kana maganar aikin haji, ba wanda zai dariya da kai dangane da shar'antuwar waɗannan al'amura a musulunci. Amma da shi kuwa alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo ne sun koyar da waɗannan al'amura guda biyu kafada da kafada da juna, yadda ayoyi da hadisi suka bayar da haske da bayanin yadda za a yi azumi, zakka, aikin haji, haka suka bayar da haske game da yadda za a gudanar da mulki da siyasa da cinikayya da kasuwanci da sana'a da zamantakewar jama'a gaba ɗaya. Daukan wani ɓangare mu kyale wani ɓangare sai zan so kamar bijire ma Allah ta'ala ne. Abin da yasa aka la'anci Yahudu aka kuma ce abin da suka yi ba daidai bane ba, saboda daga cikin laifukansu akwai kasa ayyukan musulunci a zaɓe wanda aka ga dama a yi aikin jiki wanda ba a ga dama ba kuma a aji. Sai Allah ya ce da su a fatuwa minunan babin kitab wa takfuruna bi ba'd fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashaddil 'adhab wa man Allah bi ghafilin 'amma ta'malun. Sai Allah ya ce yanzu ku rinka yin imani da wani sashi na littafi, da wani bangare na littafin da aka saukar muku, wa takfuruna bi ba'd kuma ku rinka kafircewa wani bangare na littafi, yanzu hakan da kuka yi ya daidai. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum, babu sakamako ga wanda yake aikata hakan daga cikin ku, illa khizyun fil hayati dunya, ba dai tabewa da hasara a nan cikin rayuwar duniya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adhab, ranan tashin kiyama kuma za a mayar da masu irin wannan tunani, masu irin wannan mugunyar aiki, zuwa ga mafi tsananin azaba. Wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun, ko amma ya'malun kamar yadda wata kira a ciki, da dai Allah bai zama mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ko kace kuke aikatawa. Yanzu wannan aya ta zanto barazana kwarai da gaske ga dukkan musulmi da zai yi tunanin kawo shari'ar musulunci shi a wurin sa shi kaje ko bai dace ba, kamar yana nufin cewa ya yarda da sallah da azumi da haji da duk ayoyin da suke magana kan wannan ya amince da su, amma kowace aya ta yi magana akan mu'amala, akan shugabanci, akan cinikayya da sana'a, kowane hadisi ya yi magana akan wannan ya ce ga yadda za a yi yadda Allah ya tsara, shi bai yarda ba ko ba ya da bukatar sa, kuma Allah ya rike kayansa ko manzon Allah ma ya rike kayansa. To babu yanda za a yi mutum ya yi wannan tunani ya gamu da Allah da wannan aqidar kuwa ya sa ran cewa zai shiga cikin aljanna, ba zai yi ba. Ka'ida sai ka yarda da dukkan abin da Allah ya karanta, sai ka karbi dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi. Da a ce cikin abin da manzon Allah ya zo da shi za ka kasa kashi 100, sai ka ɗauki kashi 99.9 cikin 100 ka yi aiki da shi, ga kashi ɗaya ka ce ban yarda ba da wannan, san Allah ya rike kayansa ka kafirce ma wannan, to yarda da kai da kashi 99.9 ba zai samu da kai daga wuta ba ranar tashin kiyama. dole sai ka yadda da komai dan haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu dukhulu bisilmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Da haka yake innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina. Wadanda duk suka kafircewa Allah da manzansa suke kokarin lallabe tsakanin Allah da manzansa sai suke mun yarda da kaza amma mun yarda da kaza ba, mun yi imani da bariya kaza amma bangare kaza da sashi kaza ba mu yarda da shi ba. Suna son su dauki wata hanya ta tsakiya ita ba kafirci tsantsa ba dan sun yarda da bangare na Al-Qur'ani, ita ba imani tsantsa ba dan ga waɗansu bangarori na Al-Qur'ani da hadisi suka yarda da su ba. Wata hanya ta tsakiya so suke su raba kafa yuriduna an yantakiru baina dhalika sabila, so suke su zama jemage. Shi baya cikin dangin tsuntsaye domin tsuntsaye ba su da hakuri, duk da yana da kuɗi amma baya cikin dangin dabbobi domin sauran dabbobi ba su tashi sama. Baya zama bai tsakatakiya ba, suna son su riƙe hanya ta tsakatakiya. Yuriduna an yantakiru baina dhalika sabila, sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan, irin waɗannan su ne gafirai tsantsa. هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا كما للي من يوا كافرين كان دين عذابا مولاتنيا عذابا ميموني عذابا ميساني دان سبب هذا كمسي كلا جدد كم وني مسلمي ميمقامي كومر مقامي ميمتعينا سروتا إلن سكرقاجيا ميمتعينا سياسا ميمتعينا شوقبانشي ميمتعينا دوشيا cewa ya ji tsoron Allah dukkan wani ƙaiƙayi da yake da shi a cikin zuciyarsa game da shari'ar musulunci ya yi gaggauta tuba ya yi mazai janye, ya yi mazai janye inda yana buƙatar gamuwa da rahamar Ubangijinsa, in yana buƙatar a sa shi cikin waɗanda za su shiga aljanna su tsira daga wuta. Amma babu yanda za a yi baka ƙi wani abu cikin abin da manzon Allah zai ci, ko da a tuwa shi ne. Kaga dai matsayinsa musahabi a tuwa asuwaki ka kyamace ki cewa kai da Allah wajen wannan kawayanci, a ce manzo Allah ya ce eh duk shi ke an yi asuwaki ne lokacin babu makilin babu brush babu wayewaye inda wannan ina wani zo mutum ya fadi bakar magana ga wannan, wallahi ba zai yi ni koyi kwani bai na musulmi. Zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata amali, in abinda Allah ya saukar ko da guda ɗaya ne cikin ɗari ka ki aikin da duk kai mai kyau an riga an rushe, duk aikin da kai an riga an rushe. Me yasa munafikai aka yi musu alkawalin shiga cikin wuta dindindin inna munafiqin fi dharki al-asfali min an-nar, daga cikin ayyukan su sun je sun samu kafirai suka ce da su wani bangare cikin kudurtun ku ya dace za mu bi, suka karɓo wani bangare na kafirci ba duka ba, suka rike wani bangare na imani suna yi. Ubangiji ta'ala ya ce sakamakon su shi ne ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر لا في كل الأمر في بعض الأمر هكا سكتي لكافر يزاو بيكو سكين ونساشي نأ الأمر عند بكر وزيكي لكافر أقول لهم سنطارق أرناكو كيلا سنداتي سنفقر آلي داتي وا سنفاديك داتي وا سنداتي بتامني زاو بكم يأي سكين وان سألتي والله يعلم إصرارا Allah ya san me suka sarranta suka koyi alfi fa kayfa idza tawaffatuhum almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yaya halin su zai zama lokacin da mala'iku za su karbi rayukansu, yadribuna wujuhahum za su rinka dukan fuskokin su, wa adbarahum da dubarar su, haka mala'iku za su rinka yi musu duka na tsiya lokacin mutuwa. Sai dai kai ba za ka gani ba, ni ba zan gani ba, in ma suna gadon asibiti ma'aikatan jiya ba za su gani. Wani al'amari ne da ya shafi gaibu Allah ya bada labari dole mu karkata sawa'un mun samu daman ganin abin da ido ko mun samu daman gani ba. Allah ya faɗa Allah ko mai gaskiya ne cikin duk abin da ya bada labari. Zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwana fa ahbata amala, babu yanda za a yi ka ki wani abin da manzon Allah zai rufi komai kankanta ka tsarin cewa wai za ka samu rahama. to wai ne yasa mutane suke kin shari'a tun da duk ga waɗannan dalilai a fili shari'a nan Allah ya tsananta tara'an kumina dini ma wasabi binuha thumma ja'alna ta'ala shari'atan min al-awri fa tabi'ha likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ja'alna din dake cikin likullin ja'alna minkum shir'atan wai yake magana da ita ba Allah ba yace kowace al'umma cikin su mun sa musu shari'a ba wai al'ummar annabi Muhammad kadai ba tun daga annabi Nuhu manzon farko zuwa nan kowace al'umma sai da aka sa mata bi shari'a ba a kyale su tafi kalaje ba likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amr haka aka ce da manzon Allah mun dora ka akan shari'a tsari na al'amarin da yake dukan wahayi fattabiha ka bi wannan shari'ar wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi soyayyen zukatan waɗanda ba su da sani shari'a lakum min ad-dini ai shar'anta muku wani sashi na addini yanayi na addini salo na addini ma wasa bihi nuha kwatan kwatan abinda aka yi wasiya da shi ga annabi Nuhu alaihi assalam والذي أوحينا إليه وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا في زوجة سنة الله يجعل أن تكيه في هكا كما تكيه لكي تكيه لكي مودة فوق باقي دسوما لك كما تكيه ينا دداما يدي قداما دمو كما يا أهل الجنة من يدنبون والنصاري وما خلقتم الجنة والإنساء إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين dan wannan Allah ya halitta mu dan mu shari'a amma to me yasa wadansu daga cikin mu cikin shari'a duk da wadannan ayoyi duk da wadannan hadisi duk da wannan tsawa da Allah ya cikin alqur'ani mai girma me yasa wadansu cikin shari'a su dai masu mulki da su cikin shari'a musamman dai mai mulki a Najeriya dalilin cikin shari'a sun riga sun saba da handamar kudaden jama'a sun riga sun saba da sace kudaden talakawa idan shari'a ta zo kuma za ta hana su to sai su ji ganin shari'a ta ci karo da son zuciya don haka sai dai ta yi haƙuri don a bi son zuciya a madadin zuciyar a ba ta haƙuri a bi shari'a sai aka ce shari'a ta yi haƙuri a bi son zuciya wannan shi ne babu wani abu da ya wuce wannan domin kowa ya riga ya san yadda kasar nan Allah ya bata arziki abin mamaki ne talaucin da mutane suke abin mamaki ne a ce an je asibiti ba samu magani ba abin mamaki ne a ce an je makarantun firamare ba malamai ko akwai malaman da ba su da qualification mai kyau ko akwai malaman ba kayan aiki abin ta kai shi ne a ga hanyoyi a farkasu babu hanyoyi duk kudaden da ake samu da yake da su duk kudaden da ake samu tsakan da Allah da yake da su tsammanin ku a kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya nawa ake bata a kowane wata ka san ta daga gwamnatin tarayya mu ɗauka mafi kankanta abin da za a baiwa kowace jiha mafi kankantar abin da za a baiwa jiha shine a bata miliyan 700 naira miliyan 700 a kowane wata shi ne kasanta daga gwamnatin tarayya a wata jihar daga mutanen ta miliyan 2 ne amma an ba ta miliyan 700 in ma za a raba wannan mutanen wannan kudin ya zai wannan fa ga kuma na kaso da ake baiwa kananan hukumomi kasan jiha daban kasan karamar hukuma daban karamar hukuma mafi karancin abin da za a baiwa karamar hukuma shine miliyan 20 a kowane wata kowace karamar hukuma to ita gwamnatin tarayya ɗan kowa ba da mama me take samu kuma ki shiga aljihunta wannan a wannan bangaren ta zama la tusalu amma ta fa'alu ita an hukumu da ba da ba wanda zai tambaye shi ake samu ba wanda zai tambaye wannan to saboda mai mutane sun riga sun saba da rashin dadin nan ya zama dai an saba ne duk shekara gwamna yazo ya zauna a gidan rediyo ko talabijin ya karanta bajet ma'aikatar ilimi an ware mata miliyan kaza ma'aikatar kiwon lafiya an ware mata miliyan kaza wannan sabo ne dan mutane suke amma ba dan za a yi aiki da wannan ba sabo ne kawai an saba a karanta amma duk gaba ɗaya sai kake so wadannan kudaden ba sa isa hannun talakawa idan aka ware miliyan 100 za a yi wa talakawa aiki aka faɗa a rediyo da talabijin da jarida to idan talaka ya ci sa'a naira 100 ya ci so wajen sa ya kwana da ita a cikin miliyan 100 da aka fada sai naira 100 ce za ta isa wajen in talaka ya fita aka kiyaye a kan to kaga duk masu waɗannan tsari ba za su yi da shari'a ba duk wanda suka saba da cin waɗannan matutun kuɗi na haramun ba za su yi da ai shari'a ba saboda shari'a ta ci karo da bukatunsu ta ci karo da soye-soyen zukatunsu ta ci karo da abin da suke so a ci gaba da rayuwa shi yasa za su ta faɗa da ita ta kowace irin hanya su ga cewa sun murƙushe daga nan gurin sai waɗanda suke cikin malamai akan samu makiyaya shari'a a kan cikin malamai to wannan kuma abin da yasa suke cikin shari'a su ma suna da nasu bukatun wanda sun ci karo da shari'a da haka idan aka ce za a yi shari'a bukatar su ba za su biya ba sai in an ce ba a yi sannan shari'a bukatar su za su biya kaga duk malamin da ya saba da bokanci ya saba da tsubbu duk malamin da ya saba da irin wannan damfarar ba zai taɓa so a yi shari'a ba domin a yadda ake rayuwa ta jahilci shugabanni ba su san Allah ba ba su san shari'a ba kawai suna dangantuwa ne zuwa ga musulunci ba don sun fahimci musulunci ba sai ɗan kaɗan to waɗannan malaman suna ribata su wajen su ne za su yi musu roƙon Allah su za su faɗa wa Allah bukatar su ma'ana kai shugaba kana da bukata Allah bai san bukatar mu sai ka ji wurin wanda ya faɗa wa Allah bukatar sannan ya biya jahilcin shugabannin ya sa malaman su suke ƙarewa a yanzu ta kai fa malaman su sun fara buɗe ofisoshi yadda mai kamfani zai buɗe ofis ya sa telefon ya sa manya-manyan kujeru na alfarma da a gansu wallahi yanzu malaman su sun fara yi yadda kamfanonin suke ɗaukan waɗanda za su je su yi musu tallar kayayyakin yanzu ƴan tsubbu suna ɗaukan waɗanda za su je su tallata su a Abuja su dinka kore amfanin ke je da tafkekiyar mota da salula a hannunsa ana hira sai yana tambayar waɗansu abokanansa waɗansu harkoki nasu da suka makale sai ce ai ni ko ina da wani malami na komai na yana tafiya daidai alhamdulillah in za ku tunan kai kojansa ƙarya ce kuma ɗan koren malamin ne in ya kai ku abinda malamin ya tsatsa kuma shi ma daga jiki zai samu shi ke rayuwa kai to babu yadda za a yi waɗannan su shari'a dan shari'a ta ci karo da bukatunsu suna alaƙa da mai mulki gwamna ko minista ko kwamishina ko wani famanin sakirtare a wata ma'aikata ko wani babban darakta a ma'aikatar gwamnatin tarayya suna da alaƙa da shi amma ba alaƙar zuwa su ce masa kaza haramun ne ko kaza halal ne ko kaza ya dace ko kaza bai dace ba alaƙar ya zai yi sata su a su yi masa roƙon Allah kar a gane kuma ya zai yi saɓo su su roƙi Allah a yafe saɓon in an je tashin kiyama ɗin ma ba za a yi bayanin wannan saɓon ba wallahi har akwai malaman da suke da wannan yanzu ya za a idan Allah waɗannan su a yi shirya tunaninsu in dai an yi shari'a bukatar su ba za su biya ba dan dole wanda zai shari'a yi kokarin ya san menene shari'a in ya san shari'a kuma zai gane bambanci tsakanin malami da ɗan tsubu amma yanzu da bai san shari'a ba bai san Qur'ani bai san hadisi ba da malami da ɗan tsubu da boka da alramma da mai isriniya da mai dala'il duk malamai ne a wajensu dan baya da ma'aunin da zai bambanci kai har fa saboda makwabtaka da muke da shi cikin Jamhuriyar Nijar a cikin waɗansu shugabanninmu da suka wuce baya akwai wanda suke exchanging ɗin bokaye da ƴan tsubbu tsakanin shugabanninmu nan da shugabanninmu na Nijar shi shugaban Nijar yana da wani boka a wani gari shahararre wanda yake sai an shiga ciki sai an sauka ƙasa a je garin a je a gaishe su ma nan gudun suna da waɗansu bokaye a cikin waɗansu lungun duwatsu su ma sai an sauka ƙasa an tafiya ƙasa a je a gansu sai wannan ya taimaka wa wannan da bokansa wancan ma ya taimaka wa wancan da bokansa ba abun kunya ma a ce an tura jirgin saman shugaban kasa ya ke tahago ya ke tare Najeriya ya shiga Nijar ko ya shiga Kamaru ya je shiga wani daji don ya ɗauko wani boka ya kawo shi presidency a Abuja duk an yi wannan a Najeriya kuma ana cikin yin wannan yanzu a ƙarƙashin kasa ta kai matsayin da musulmanmu shugabanni idan suna da abokanai 'yan siyasa ko sojoji da suke tare ko manyan jami'an gwamnati irin yadda musulmanmu za su ɗauki irin wannan 'yan tsubbun su tura su umara su je su yi musu roƙon Allah kan bukatunsu to haka suke ba da aran malaman nasu da kiristoci ma su je su ma su tura su umara din su je kuma a yi musu roƙon Allah ɗin wai bukatar su kuma su ma tafiya to irin waɗannan malaman suna nan da yawa, za su fito da bariga, za su fito da mota, za su fito su shakunu su yi magana a radio ko a talabijin, ana ganin shehi ne, malami ne, wali ne, kusa da yake da Allah, bayan ya fi kowa nesa da Allah. Ba abin da yake ya alakanta shi da fadar annabta. Don manzon Allah ya nuna al-ulama'u warasatul anbiya, malamai magadan annabawa ne. Annabawa kuwa ba su gaji dinari ko dirhami ba, sun gaji ilimi ne. Ilimin suke aiki da shi, suke yaɗa shi tsakanin al'umma. Tsoratar da mutane suke game da tashin kiyama, su game da garin da ke gabansu na zaman kabari. Amma ba malamin da komai ka dauko halal ne, komai ka dauko ya san yadda zai faɗa wa Allah wai sai a wuce ba komai. Komai ka taho da shi. Cewa an yi shari'ar musulunci ba, dan ta ci karo da bukatunsu, ta ci karo da soye-soyen zukatansu. Kuma su suke yaudarar shugabanni, su suke taimakawa wajen lalata shugabanni. Shugaba ya zauna kan kuɗin jama'a, amma in sun tashi su nuna masa yalwar rahamar Ubangiji a madadin su faɗa masa girman azabarsa, sai su ya Allah Ghafurur Rahim ne, Allah mai rahama mai jin kai ne, kuma duk abin da za ka ɗauka na dukiyar jama'a a inda ya ka tuba, Allah zai karɓi tubanka. Kuma duk abin da ka ɗauka na dukiyar jama'a inda ka je ka yi umara, ai shi ke nan magana ta riga ta ƙare ko kai aikin haji. Dan manzon Allah ya ce man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayawmi kharajat ummuhu min dhunubihi kayawmi waladat ummuhu. Wato dukkan wanda ya yi aikin haji ba tare da ya yi alfahisha ba, ba tare da ya yi fasikanci ba, ya fita daga zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Sai su kafa hujja da irin wannan hadisin. Ko manzon Allah ya ce dukkan wanda ya umara cikin Ramadana, matsayin umara cikin Ramadana kamar aikin haji ne tare da ni. Sai su kafa hujja da irin waɗannan hadisan, su yaudari mutum bisa ga wannan cewa ai shi kenan Allah ya yafe masa. Irin waɗannan hadisai da ayoyi waɗanda suke ɗauke da alkawali na rahama, idan aka tashi wa'azi na fi sabilillahi, musamman ga wanda yake zunubi, ba a karanta masa hadisan da suke nuna yalwar rahama har sai bayan an fara karanta masa ayoyi da hadisai da suke nuna girman azaba. Domin ayoyi da hadisan da ke nuna girman azaba su ne za su sa ya kadu, ya damu, ya tsorata, ya firgita har sai ya kusan tsere tsamba ne, kuma sai a kawo masa ayoyin rahama don ya samu tuba. Amma mutum ya yi zunubi sai ka zo ka ce ai Allah yana da girman rahama, bayan baka tsoratar da shi girman azaba, ba nadama ya kan zunubin ba kawai ka karantar da shi fadin rahama, to ka injiza sake ne da ya ƙara zunubi. An gane ko? Dan ko alama bai dace ba. Wani balaraban ƙauye ya zo wata rana nan sauraron wani malami yana karatun Alƙur'ani, sai karanta fadin Allah ta'ala cikin suratul baqara, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. A madadin ya karanta wannan fa'lamu anna Allaha azizun hakim, sai ce fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Balaraban kawai yace kai wannan ba zancen Allah bane. Allahu akbar. Ce ba zancen Allah bane, ayatu ta Qur'ani yace in ko Allah ne ya wannan zancen, to ya zuga mutane su yi zunubi kenan. Dan cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu, idan har kuka kauce wa tabarki bayan ko hujjoji sun zo muku kun sani kuka kauce, fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, ku sani Allah bai gafara ne bai jin kai ne, ma'ana ku yi ta kaucewa kenan. Yace shi bai daba ce wannan zancen Allah ne. Sai wani sai kai waya ka karanta ayar, sai yace na ce ne fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, sai kai ka sa shi wannan mummunan kuskuren, ya mummunan fahimta din. Ai yadda take fa'lamu anna Allaha azizun hakim, in kun kauce wa gaskiya bayan kun san gaskiya ce da dangin kuka kauce, to ku sani Allah aziz ne, mai rinjaye ne akan al'amuransa, ba wanda zai gagare shi idan ya kangare masa, hakimin mai hikima ne, duk abin da ya maka na hukunci bai zalunce ka ba, adalci ya maka. Sai yanzu na ji baka wai arna ya harbe ɗansa ko? To saboda haka kaga, wato ashe kuskure ne mutum ya shiga cikin zunubi, ya yi dumu-dumu, ya saba da satar kuɗin talakawa da ha'intar jama'a, sannan kuma a maimakon ka karanta masa ayoyin da ke nuna girman azaba, sai ka zo kawai kana nuna masa ayoyin da suke nuna fadin rahama, ba nadama ya yi ba, ba wani abu ya yi ba, wanda kamata ya yi ka fara karantar da shi ayoyin azaba,
kai da mu juye wannan laida mana. Sannan idan kaga ya damu ya shiga halin kankanin ya fara nadama, sai ka karantar da shi ayoyin rahama dan ya samu tuba. Haka ake yin ka'idar kenan. Amma mutum ya zo ka ce ai ba komai ba, Allah ghafur rahim, wata rahmatin kulli shay, rabbana wasiika kulli shay rahmatan wa ilma, sai ka karanta wannan ka kyale, to kaga anan kuskure yake zuwa. To wannan kuskuren sai yasa da yawa daga cikin shugabanni, chairman na local government, da sarakuna na gargajiya, da gwamnoni, da ƴan majalisar jiha, da ƴan majalisar tarayya, da ministoci musulmi, sai suka dauka duk yadda za su yi mana ha'inci. To babu komai, in dai sun je sun yi aikin haji, to manzon Allah ya ce idan ka yi aikin haji, tataccen aikin haji, to ka fita daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka. Dan haka komai sun ci banza. Duk kudin da suka sace na karamar hukuma ko na jiha ko na tarayya ba komai. Waɗansu ma suna ƙara da cewa in ka gina masallaci don Allah, Allah zai gina maka naka gidan a cikin aljanna. Don haka sai su yi gida ƙaton gida 300 by 300 meter. Sai su zo su yi masallaci ɗan ƙanƙani sahu ɗaya mutum biyar. Sai su yi doguwar asumiya suna sa kafin ɗin Khalilul Kusari ko Abdul Basit. Jira suke a tashi kiyama, Allah ya nuna musu gidansu a aljanna don sun gina masa ɗan ƙaramin masallaci. Kuma duk malamai ne suka karantar da su wannan. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Wannan hadisi na cikin Bukhari. Duk waɗannan ayoyi da hadisai galibi su ingantattu ne. Amma inda kuskure yake yadda aka shigarwa al'umma su a nan kuskure yake. Wanda ya gina masallaci, Allah zai gina masa gida aljanna. Ko ta yaya ya gina masallacin? Ko da kuɗin fashi da makami ne? Ko da kuɗin karamar hukuma ne da ya sace ya gina? Ko da kuɗin gwamnatin jiha ne? Ko da kuɗin gwamnatin tarayya ne? Ko da kuɗin wani kamfani ne ya yi maguɗi? Shi ake nufi. Kaga da sai ka tunatar da su hadisin inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbulu illa tayyiban. Allah mai tsarki ne, baya karɓa sai mai tsarki. To kuɗin da ka wawure na karamar hukuma ko na jiha, ko kuɗin da ka wawure na gwamnatin tarayya, ko na wata ma'aikata ta gwamnatin tarayya da kake aiki, ka wawure waɗannan kuɗin lokacin da suke hannunka, tsarkaka ne da ci ne. Don haka duk aikin da kai da su na ibada Allah ba zai karɓa ba. Ka gina masallaci, kai ka cikar Maiduguri gaba ɗaya da masallatai da kuɗin sata, ka je ka gina gidan marayu da kuɗin sata, ka ɗauki alaran momi 20 ka kai su aikin haji da wannan kuɗin, ka ɗauki waɗansu 30 ka kai su umara a goman ƙarshe da wannan kuɗin. Wallahi tallahi ba ka da lada daidai da ƙwayar zarra, ba ka da lada ko misƙalin zarra. Baya ga wannan ka zo ka zauna kullum ka yi istighfari sau miliyan. Bayan ka kananne kudin karamar hukuma sun zama naka, ka kananne kudin jiha sun zama naka, ko kudin ministry ɗinka sun zama naka, an yi kwangilar ƙarya da tuwatuwa da kai, sai ka zo ka zauna astaghfirullah astaghfirullah, kullun sai ka yi miliyan ɗaya, kullun miliyan ɗaya sai safe da yamma ka yi karatun alqur'ani, ka sauke ka yi halala, ka yi istighfari, ka karanta alqur'ani, ka hada da zabura da linjila duka karanta. Wallahi tallahi Allah ba zai yafe maka ba daidai da fitika, daidai da kwandala ɗaya Allah ba zai yafe ba. Saboda yadda al'amari yake, zunubi da yake tsakaninka da Allah, na kayi zina zunubi ne tsakaninka da Allah, kayi tata zunubi ne tsakaninka da Allah, ka sha giya zunubi ne tsakaninka da Allah, shine in kai tuba ta gari, tuban da ta kunshi nadama da dana sani akan abin da ya wuce baya, kai istighfari, sai Allah ya yafe maka. Amma laifin da ya shafi haƙƙin wani ka shiga, wani kai wa sata, fashi kai wa wani, yankan aljihu kai wa wani, sane kai wa wani, a harkar kasuwa ne ka cuci wani, ka zalunci wani, ma'aikacin gwamnati ne ya ɗauki kuɗi daga tuskar gwamnati ba ta hanyar da ta dace, inda za ka yi istighfari sau miliyan Allah ba zai yafe ba, dan ba haƙƙinsa ba ne, haƙƙin mutane ne. Idan kana so a yafe, sai ka bi mataki ɗaya daga cikin biyu. Duk abin da ka sata ka zo ka mayarwa da gwamnati kayanta, to sai ka yi tuba, ka yi istighfari, sai Allah ya yafe. In ba ka yi wannan ba, sai ka shiga gidan rediyo, ka sai fili wanda za a ji ka a dukkan jihar, ka shiga talabijin, ka ce ya jama'a, lokacin da na rike mukami kaza, na saci miliyan 100 daga cikin kuɗin gwamnati da sunan gina gida da mota, kuma gashi yanzu ina nadama kar in mutu da haƙƙinku, ina fatan a yafe mun, a yafe mun. Idan duk talakawan da suka saurare ka rezu suka ce sun yafi, to Allah ma ya yafi. Idan talakawan nan kashi biyu cikin uku suka ce sun yafi, kashi biyar suka ce ba su yafe ba, to wallahi ba za a yafe maka ba. kai mukaddara duk talaka an kasar san yafe sai guda daya aka je aka same shi manomi ne yace wa mu da aka hana taki wallahi ban yafe ba
to wallahi Allah ba zai yafe ba sai ya fitar da haƙin manomin nan guda daya
na'am
to dan me muke yaudaran kanmu sai malamai su zo su ce mana in mu sarakuna ne duk barnar da muka yi da sunan sarautar gargajiya in mu masu mulki ne duk barnar da muka yi da sunan barna in aka yi tuba Allah zai yafe in aka je umara Allah zai yafe in aka je aikin haji Allah zai yafe sai kisa ce da kai inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban ai hadisin yana nan cikin 40 hadisi Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki dukiyar sata da kasata a gwamnati da dukiyar fashi da mukami da dan fashi da mukami ya kwata da dukiyar kansa ne ya sata dukkan su a cikin wannan ba ɗaya daga ciki da zai zama tayyib tunda ko ba ɗaya daga cikin su da zai zama tsarkakkiyar dukiya idan ka yi aikin haji da ita in ka yi umara da ita in ka ciyar da miskinai da ita in ka gina masallaci da ita wallahi Allah ba zai karɓa ba inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban wannan shine abin da yake dole mu ji mu gane ga waɗansu hadisai da na ɗauko su daga cikin riyadu salihina zan karanta mana su mu ji dan waɗanda suke satar dukiyar jama'a ko ake hada kai da su malaman da suke ɗaurewa wannan barayin zaune ɗin gindi su ji waɗannan hadisan su faɗa mana matsayinsu game da wannan hadisin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko hadisin Abu Huraira manzon Allah ce man kanat indahu mazlimatun li akhihi duk wanda ya kasance a wurin shi akwai dukiyar zalunci ta dan uwansa ya zalunci dan uwansa ya rike dukiyar min irdihi abin zalunci kowane irin nau'in abin zalunci min irdihi mutuncinsa ne ka zubar aw min shay'in ko kuma kowane irin abu ne da ya shafi dukiya ko wuninsa duk wanda a wurinsa akwai haƙƙin dan uwansa na dukiya na mutunci na jininsa falyatahallalhu minhu al-yawma ya nemi ya halatta masa shi yau ya nemi ya yafe masa shi yau da annabi ya ce al-yawma yana nufin a yau a gidan rayuwar duniya qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun tun kafin wata rana da za ta zo wanda babu dinari babu dirhami babu dala babu sefa babu sterling pound babu naira babu dirhami babu dinari in kana lahu amalun salihun in mutun yana da aiki nagari ne da yayi ukhidha minhu biqadri mazlimati sai a dauki wannan ladan aikin nagarin da yayi gurgudan zaluncin wancan dan uwan da ke a baki wa in lam yakul lahu hasanatun in baya da dangin ayyuka nagari ukhidha min sayyi'ati sahibihi sai a dauko zunubin dan uwanka tata da yayi da shan barasa da yayi da zanabi yayi fa humila alayhi sai a dora maka kai tunda baka da abun biya ma'ana ranar tashin kiyama haka za a yi al'amarin dukkan barawon da ya saci dukiyar jama'a ko ya kashe wani ko ya zubar da jinin wani dukkan jami'in gwamnatin da ya saci dukiyar jama'a kar ya dauka cewa da istighfari da hailala za su sa a yafe masa manzo Allah ta yake ne ya yafe maka a yau shi wanda ka sa ta din kai bayani ya yafe ko ka baki kayanta in ko ba haka ba ranan tashin kiyama hukuncin da za a yi shi ne ayyukanka da kai nagari in ma kana da su din sai a dauko su sai a rarraba wa talakawan gaba daya a ce ka zaluntuwa ne sai a dauko sallarka sai a bashi ka zaluntuwa ne azumin ka dauko a bashi ka zaluntuwa ne aikin hajin ka dauko a bashi ka zaluntuwa ne kiyamul layl da sarar zumunci a dauko a bashi har ladanka gaba daya na ayyuka su kare kuma sauran jama'a da ka zalunta dan jama'ar jahar ka mutum miliyan 2 ne zuwa sama akwai sauraki ko kai ne kwamishinan kiwon lafiya ko kwamishinan ilimi ko kwamishinan yaɗa labarai ko kwamishinan ƙasa da safiyo ko kwamishinan wacece a jihar da mutanen ta sun kai miliyan 2 ko 3 ai ministry ɗinka ko wata ƙaramar hukuma suna da haƙƙi a kanka to sai a kirawo ka a zo a ce to dukiyar da ka zalunta ta waɗannan bayan Allah za a ɗauki ayyukanka ne na lada a basu ayyukan lada sun ƙare kuma har yanzu sauran mutanen ba ka biya su ba sai a ce to su ɗauko zunubinsu su da suka yi a ɗauko zunubinsu sai a ɗora maka ƙarshe sai a kora ka cikin wata jahannama a faɗa mun wani sarki guda ɗaya da wani malami ya taɓa zuwa ya karanta masa wannan hadisi ko wani gwamna ko wani ɗan majalisa ko wani chairman na local government da liman ya je ya ce salamu alaikum ya shigo ya ce na zo don in karantar da kai hadisin annabi a faɗa mana shi wannan hadisi kuma rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya ruwaito shi hadisi na gaba shi ma daga abdullah ibn amr ibn al-as Allah ya kare da a gare shi yace kana ala taqalin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam رجل يقال له كركرة a cikin mutanen da suke bin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ko a cikin kaya da annabi ya bari an samu dukiya ce ta ganima ko dukiyar zakka ko ta sarka an tara, cikin waɗanda aka ba tsaro aka ce ya kula da su a kowane mutum ana kiransa kirkiratu, famata sai kirkiratu ya mutu. Fa qala rasulullahi, sai manzon Allah ya ce huwa fil nari, sai kirkiratu ana wuta, sai kirkiratu kan ana wuta. Fa zahabu, sai sahabbai suke ta tunani mai kirkiratu yayi, mutumin da manzon Allah ya sa shi su to kifa din manzon Allah kuma za shi wuta, kaji fa dan ko wani malami ya daure maka gindi a nan garin ya ce shi sharifi ne, shi wali ne, shi jikan annabi ne, ka san cewa a wani matsayi zaka samu kanka, gashi su to kifa din manzon Allah da kansa ya ce huwa fil nari. Fa zahabu, sai sahabbai suka tafi, yanzuruna ilayhi, suna bincika wai wani laifi yayi, a bincika gidansa a ga me yasa to ya ajiye me yayi. Fa wajadu aba'atan qad ghallaha, sai suka samu babban riga wanda ko jamfa babu wanda ya sa ta cikin kayan ganima. Ga ka'idar kayan ganima din fa kana da rabo a ciki, laifinka me yasa ka dauka kafin a raba, za ta kai ka cikin wutar jahannama. Mun faɗi wannan saboda akwai waɗansu baragurbin malamai da yanzu suke ba da fatawa ga masu sata a ƙaramar hukuma ko a jiha, sai su ce wai ita Najeriya idan an raba kuɗinta kana da wani abacin ko babu, ka ce ai ina da kaso a ciki, to abinda ka sata miliyan 10 ai in za a raba kuɗin Najeriya kila rabanka ma yafi miliyan 10, dan haka wannan ai ya halatta. Suna faɗa, to ka ji kai da ka sata ga kirkiratu, annabi ya sa shi su to kifa a kayar ganima, kayan ganiman da inda yayi hakuri an raba zai samu, in baya cikin mujahidun kila yana cikin alfuqara, dan Allah ya ce wa lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa bilis sabili, su ake ba ganima, kila in baya cikin mujahidun to yana cikin ibnin sabili, in baya cikin ibnin sabili kila yana cikin yatama, in baya cikin yatama ile na cikin almasaki. Amma duk da haka laifinsa ya ɗauka kafin a raba, aka ce yana cikin wuta. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Daga nan sai hadisin Umar ibn Khattab. Duk hadisin da zan kawo mana Bukhari da Muslim ba wai dan sauran ba su inganta ba, dan in kawo gidigan wanda babu kaulani hadisi ne ingantacce kamar ranar lokacin. Hadisin Umar ibn Khattab. عمر بن الخطاب يقول لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي خيبر أنقالي أشكرا تبقي سيقا ونقنقو تكين صحابا من ذن الله سنتهو فقالوا سيسكي توا فلان شهيد وفلان شهيد سنونا واني سي الله سركي واني أي شهادة الله سركي واني أي شهادة الله سركي فامنا سكتر النبائي كتاتا لا أي شهادة الله سركي كوميشنا كذا أي شهادة الله سركي قوانو قوانو تنشي ما أي شهادة Allah sarki ga wani cewa wannan da wani kansula duk sun yi shahada fulanin shahid hatta marru ala rajulin, har suka zo kan wani mutum, faqalu sai suka ce fulanin shahid wani yayi shahada, faqala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ce kalla, yace a inni ra'aytuhu fin nari, ni na gan shi cikin wuta ba wata shahada da yayi, bi burdatin ghallaha aw aba'a, cikin wani gado da ya sata ko aba'a babban riga wanda take ko jamfa babu, dan aba'a ita ce rigar da ake haka kamar dai alkyabba da muke cewa, da shi aka je yakin fa, gashi ya mutu a wajen yakin. Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yahqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanuna, tare da duk wannan manzo Allah ce huwa fil nari. Wane komanda zaka zauna karkashin gwamnatin sa sama da manzon Allah? Wane yaki zaka je yau ka samu falalan wanda ya je yakin Khaibar tare da manzon Allah? An je Khaibar din tare da manzon Allah din, amma an saci kayan ganima, malum babban riga ko jamfa babu, ko manzon Allah ya hukunta wanda ya wannan din yana wuta? To sai kawai yanzu ka zo ka saci karamar kudin karamar hukuma ko na jiha ko na abin nan, shikenan ka je kai wata umara kai wa Allah, wayo kenan ma su mutane magani suke Allah ma dabara za a yi masa, idan aka yi satar sai a je a yi umara, wai shi mai tsoron Allah ne, a je dawowa a dawo da ruwan zanzan, wai duk mai tsoron Allah ne, so wani tarbi mai kwaya 30 ko ɗauran aure aka gaice shi yana ja a hanya jahili, bai san bacar ma ba da asali a addini. amma wai sai ya rika ja wai ana mana wata barazana wato ga na Allah ta ko ga yadda mutum ya assalamu alaikum wa bazai assalamu wai wurde yake wai duk kar mu gane wai kar mu gane to mun gane mu dai kan mun gane
na'am
daga nan gurin mu je da ku hadisi wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi wannan wanda muka karanta yanzu daga nan gurin mu je da ku hadisin Adi ibn Umaira Allah ya kare da a gare shi Adi ibn Umaira ke cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin manzan Allah ce dukkan wanda muka dora shi kan wani aiki muka ba shi wani mukami dukkan wanda muka ba wani political appointment dukkan wanda muka tsura kan wani aiki fakatamana mikhyatan fa ma fawqahu sai ya koya allura zuwa abin da yake sama da allura kana gululan yati bihi yawm alqiyama to daidai yake da dukiyar ganima da aka sata sai ya zo da ita ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa fa qama ilayhi rajulun aswad da manzon Allah ya faɗi wannan jawabin lokacin da ya zai rantsar da waɗanda zai bai mu aiki ko zai dora musu nauyin aiki sai wani bakin mutum ya tashi min al-ansar cikin mutanen Madina Adi ibn Umaira ce ka anni anzuru ilayhi yanzu nan da nake baku hadisin nan kamar ina hango shi fa qala sai ce ya rasulullah iqbal anni amalaka yace manzo Allah rike mukaminka ba zan karba ba rike commissioner ɗinka ba zan karba ba rike director ɗinka rike famanin secretary ba zan karba ba qala wa malak manzo Allah ce me ya hana ka karba قال سيتي سمي تك تقول كذا وكذا نادك سي دو wanda muka baiwa aiki sai ya saci allura zuwa abin da ke sama da ita sai ya zo a rataye da ita a wuyan sa ranan tashin kiyama قال سي manzo Allah ce wa ana aquluhu alana eh yanzu ma ina ƙara fada man ista'malnahu ala amalin wanda duk muka dora mu aiki muka bashi wajibi fal yaji bi qalilihi wa kaseerihi ya kawo abin da yake hannunsa komin kankanta su komin yawan sa kare shi fa ma utiya minhu akaza duk abin da ka'idar aiki ta bashi na albashi da allowances yaci hani amari a babu lafi wa ma nuhiya anhu duk abin da ka'idar aiki bata bashi ba in ta hato ya rubuta shi wallahi dukkan wani da ya saci dukiyar talakawa yana ganin ba a gane ba ya ba auditors din hanci ba su gano ba wallahi ranan tashin kiyama sai ya zo da ita a daure a wuyansa a daure a wuyansa a rataye a wuyansa wannan hadisi Muslim ya rawaito shi mu je da ku zuwa ga hadisin Abi Humayd Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kare da gare shi kale yace ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajulan min al-azd yuqalu lahu ibn al-lutbiya ala as-sadaqa manzon Allah ya dora wa mutum wani mutum ya bashi mukami ya bashi aiki ya dora shi kan dukiyar zakka mutumin yana cikin kabilar Azd ana kiransa Ibn al-Lutbiya manzon Allah ya dora shi kan dukiyar zakka ya kula da ita yanzu wanda aka bai wa dukiyar zakka ba yana da haƙƙi a ciki ba yana da haƙƙi a ciki asalin a zakka ma an ce a bashi inna masadaqatu lil-fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha kaga yanzu yana cikin al-'amilina 'alayha falamma qadima yayin da yaje karbo zakkan ya dawo kala sai yace da manzon Allah haza lakum wa haza uhdi ilayya yace wannan dukiyar zakka ce da na karbo daga wajen talaka daga wajen mawadata ga ta na kawo wa haza uhdi ilayya wancan dan kalmar ragon da ka gani kuwa kyauta suka bani wancan gero da ka gani dame daya ko irgon ma karama kyauta suka bani wannan dai shine na zakka wancan kuma kyauta suka bani alheri kenan nafilar aiki ce wannan albarkar ofis kenan ba haka mutane suke kira ba kyauta aka ba ni ba ni na tarbiya ba ba ne aka yi kyauta da manzon Allah ya ji haka sai ce afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan manzon Allah ya ce wallahi la ya'khudhu ahadukum minkum sha'an bi ghairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yawm al-qiyamah yahmiluhu yawm al-qiyamah yace wallahi babu ɗaya daga cikin ku da zai dauki wani abu ba tare ne da haƙƙin dauka ba fati sai ya zo gaban Allah yana ɗauke da shi ranar tashin kiyama in ka saci kujera a ma'aikata ranar tashin kiyama za ka tashi da kujerar akan kafilin kiyama in ka saci tebur za ka zo da tebur a kan kafin kiyama, in ka saci motar gwamnati dan ana yin dabara a saci motar gwamnati, ka kyale mota ta mutu da gangan babu maintenance, sannan daga baya sai ka zo ka ce ayi gwanjo kuma sai ka sai anta al-khasmu wal-hakamu, wato kai ne mai husumar, kai ne alƙalin, kai kaɗai, kai ne mai gwanjan, kai ne mai saya, su suka ɗaga shi ka ɗaga kenan. Ma'ana kaga wannan daidai ki da ka ɗauke kayan jama'a ba tare da haƙƙin ba. To manzo Allah ce mutum zai zo da kiran tashi kiyama na ɗauke da kansa, yace fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu ruza aw bakratan laha khuwar aw shatan tay'at, yace kada in hadir ɗaya daga cikin kuranan tashi kiyama yana ɗauke da raƙumi yana kuka irin na raƙumi shine ruza, ko yana ɗauke da sa yana kuka irin na sanuwa shine khuwar, ko yana ɗauke da akuya tana kuka irin na awaki me shine shatan tayar. Manzo Allah ce dukkan wanda ya saci akuya ko ya saci tsintiya ko ya saci raƙumi zai zo a ɗauke da shi a kansa a farfajiyar kiyama, jama'a suna kallon sa. Ina jin ba wanda ya taɓa ganin wanda yake ɗauke da raƙumi a kansa. To a kiyama za ka ɓarawan raƙumi ya zo da shi a ka, ɓarawan pijot ya zo da ita a ka, ɓarawan daloli ya zo da su a ka, ɓarawan tarakta ta noma ya zo da ita a ka. Duk wanda ya saci wani abu manzon Allah ya faɗa ce wallahi sai ya zo da shi a ɗauki a kansa ranar tashin kiyama, dan a yi mata fallasa domin yawma tubula sara'ir, ne ranar da za a tona hasirai, kowa cikin riga yanzu ba a gane shi ba, sai ranar tashin kiyama za a masa fallasa. Yawma tubula sara'iru kenan, ranar da za a tona hasirai. Bayan manzon Allah ya faɗi wannan, thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi, sai manzon Allah ya ɗaga hannu har aka hango kyallin hamatarsa. Faƙali ce Allahumma hal ballat, yace ya Allah shin na isar, ya Allah shin na isar, ya Allah shin na isar. Sahabai suna cewa na'am ka isar, na'am ka isar. Dukkan wanda ya baka kyauta da sunan mukaminka idan ka karɓa daidai yake da cin hanci, dukkan wanda ya baka kyauta ka karɓa, in kyauta ce ta fi sabilillahi ya baka bayan kayi da kaya mana. Tsofaffin ma'aikata nawa ne suna nan? Tsofaffin sojoji da tsofaffin 'yan sanda nawa muke da su? Ba fa manyan sojoji waɗanda suka 'yan ajin masu nauyi ba, kurata waɗanda suka sha wahala yanzu kuma suna nan amilatun nasu, ba suna cikin wahala irin waɗannan nawa muke da su? To a je a same su, mana Abbas kyauta ta fi sabilillahi. Tsofaffin kwamishinoni nawa ake da su? Tsofaffin DODO da EOEO nawa ake da su? Yau a je a ba su wannan kyautar madadin, sun yi iyali da yawa yanzu ba su da aiki, sun riga sun yi ritaya, sun bauta ma ƙasa, sun yi hidima, sun yi kaza, a je a ba su wannan kyautar mana. Sai kawai an yi appointment ɗinka kwamishina sai wani ya baka kyauta ka ɗauka kyauta ce? Wallahi tallahi cin hanci ne, in ka ci ka ci hanci. Sunanta As-Suhutu. Wannan hadisin fa wanda ya rawaito shi ne Imam Al-Bukhari da Imam Muslim. Daga nan gurin sai mu je kan hadisin Khawla binti Amir al-Ansariya wa hiya imra'atu Hamzata radiyallahu anha anhu wa anha. Khawla binti Amir al-Ansariya matar Hamza ibn Abdul Muttalib, qalat tace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق والله أقوى أنتم مزاجي وأنتم تاني سنة تقاتك اندوك يا الله باتارة حكيبا سنة تواتاوا سنة تفنتماوا سكن دوك يا رباهم الله تلكاوا باتارة حكيبا فلهم النار يوم القيامة سنة دوتا إتكي مكومة صلى الله عليه وسلم وأنا حديث نسيما بخاري دون بخاري ميرويتو. Sai mu ji hadisin ƙarshe da za mu tsaya a kansa a wannan gabar maganar, hadisin Abu Huraira. Manzon Allah ya ce atadruna man al-muflis, kun san waye al-muflis? Ka'idar al-muflis a larabci wanda yake da dukiya a hannunsa amma kuma bata kai ma ya biya bashin da ake binsa ba, kaga ai da shi da babu duk sai babu duk ne ke. Qalu, sai sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata, ai da an ce al-muflis a cikin mu shine wanda ba ya da dinari, ba ya da haja, ba ya da kuɗi, ko ba ya da wata kadara. Fa qala, sai manzo Allah ce innal muflisa min ummati, fi al-muflisu cikin al-ummata man yati yawmal qiyamati bi salati, shine wanda zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ta yi daidai, wa siyami ga azumi yayi daidai, wa zakatin ga zakata yayi daidai, wa yati kadisa kama haza. Amma yazo an kama shi da laifin ya zagi wani, ya dura wani ashar, ya ci mutuncin wani, wa qazafa haza, yayi wa wani qazafa fi, yace wani mazinaci ne, yace wani mai daiman maza ne, yace wani mai kaza ne, wa akala mala haza, ya ci dukiyar wani, yayi wa wani sama da fadi, yayi wa wani sata, wa tafaka damma haza, ya kuma zubar da jinin wani. ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته سيادتي ايكن سدنن نال خيري نصلى ده ازمي ده زكاه ده يي صلى ازمي زكاه ده يي سيادوكي سو ودنن منيا عبادودي ادينك داوكن لادن انا بايو wannan da ya zubar wa jini ana bayo wannan da ya sake mu kudi ana bayo wannan da yawa ha'inki ana bayo wannan da yawa damfara fa in fan yat hasanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi in ayyukan lada suka kare bai gama biyan abin da ke kansa ba ukhiza min qatayahum faturihat alayhi sai a dauko zunubin wadannan mutanen sai a dora masa thumma quriha fil nari sanan sai a tilasta shi a shigar da ke cikin wuta wannan hadisi imamu muslim ya rawaito na'am tsakanin ku da Allah idan aka tara muku ƴan majalisa wai ba ina nufin nabar na ba dan majalisa duk inda yake kansuloli duk inda suke gwamnoninmu da kwamisunonin da daraktoci duk inda suke aka sai a zo a haɗa su muna son su yi bayanin sallah irin ta annabi wadda annabi ke sallo kamar ra'aytu muni usalli cikin dukkan mutum ɗari nawa ne sallar za ta kai labari mu kyauta da zo mu ce nawa biyu ko uku cikin kowane ɗari to sai ko mu zo mu ce azumi ɗin tsantsa irin na annabi sai ko mu ce zakka waye yake fitarwa daidai kuma ya bayar ga wanda shari'a take ba wanda ransa yake so ba to wai kaddara ta sallar ma a ce sun yi daidai irin wanda annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli azumin sun yi daidai zakkar sun yi daidai ga hadarin da yake jiran su in dai mutum ya saci kudin jama'a wanda bai sata ba babu ruwanki ya tsira ga hadarin da yake jiran sa to kaddara sallar da azumin sun yi daidai ga hadarin da yake jiran sa za a dauke lada ba wancan to ina ga wanda ya satar kuma bai iya sallah ba kada abin yayi yawa wai sai ke da hauka abin yayi yawa ke ina da wanda ya satar bai iya azumi ba ina da wanda ya satar bai ma san meye zakka ba ko ya ake fitar da ita ba menene matsayin wadannan sallar ma bai iya ba zakkar bai iya ba azumin bai iya ba fa altu kama ra'aytu an-nasa yaf'aluna haka naga ana yi ni ma nayi haka naga ni a garinmu ko ƙauyenmu yana ce yi bayani ba zai bayani ba to ina ga wannan kaga sallar da yi ba tai ba kuma ya zo ya sata ma'ana ba ya da abin da zai biya mata kuɗi a lahira din to in kana da abin biyar ma sakamakon mutum da ya gafi wuta zai bi to ina ga baka da abin biya din min babu auda kenan wannan hadisin imamu muslim ne ya rawaito shi dan Allah wani malamai ne suke faɗa muku wannan wannan fariyadu salihin ne ba anan a masallacin indimi aka wallafa aka rubuta aka buga ba riyadu salihin dinnan da kuke ganin sa na abu zakariya ne shine Yahya ibn Sharaf An-Nawawi shine mawallafin wannan littafin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi kuwa ya mutu a yauce a cikin karni na 6 zuwa na 7 domin ya mutu ne a shekara ta 676 shekara ta 676 yau bana shekarar 1421 zai shekarar sanar da barin duniya dai da an faɗa akilin sai wani ya ɗauka cewa a yi wannan maganar a masallacin indimi ne ake faɗa sauran gari ba haka ake faɗa ba to gashi dai ba a nan dai masallacin duk wani malami da yake zai zo ya faɗa muku ƙarya ko ƴan majalisa ko ku shugabannin ƙananan hukumomi ko ku gwamnoni ko ministoci duk malamin da zai faɗa muku ƙarya ya zo ya ƙure mu akan wannan littafin ya ce ƙarya muka yi ba littafi ba ne hadisan daga Bukhari sai Muslim sai ban kawo wani sabon littafi daban ba kuma dukkanin ku ai kuna yin cikin ku akwai wanda suka yi boko suka yi zurfi su je su sai Bukhari da Muslim su zo za mu nuna musu inda hadisan suke su karanta da Turanci imamu sai da fassarar mu ba to amma sai malamin zo su muku kariya idan an yi roƙon Allah shikenan idan an yi addu'a shikenan ya an sauke Qur'ani an yanka rago shikenan wallahi tallahi waɗannan ba malamai bane bokaye ne ba su da alaka da malamta ta kusa ko ta nesa kuma wallahi kuka biye wannan ranar tashin kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasir tashin ku zai la'anci saki ku da su kuna Allah tsine muku su ma suna Allah tsine muku sashin ku zai kafirce masashi karshe makomar ku da su shine wuta. Duk malamin da zai faɗa muku da tsaki ku ji tsaki to shine ke son ku kenan, dan baya jin tsoron ku baya bukatun abin hannunku, ku bayar kar ku bayar wannan ku ta shafa. Amma zai faɗa muku gaskiya kuma dakinta, amma duk malamin da ya shiga ofishin gwamnati kamar ya kwaɓe takalminsa ai ba za a yi abin kirki da shi ba. Malami ya ji ofishin karamar hukuma yana kwaɓe takalminsa a kofar ofis kamar zai shiga masallaci. Ai mun zo ne mai muku addu'a, Allah taimake ku, Allah kare mana ku, ma'ana Allah kare mana ku, ku yi ta mana saka idan kun zato ku ɗan san mana shi ne ma'anar su kenan. Kin Allah da ji abin nan na tsawaita magana akan wannan akan shugabanni da malamai, don su shugabanni su suke laifin, amma da yawa malamai suke zuga su kuma ba sa faɗa musu gaskiya. Shi yasa ƙaryar da suka faɗa muku, don sun faɗa muku ƙarya, kar ku ɗauka tunda ƙarya suka faɗa muku ko sun samu uzuri ranar tashin kiyama su za a tambaya ba ku ma sai an tambaye ku, ku kwatanta mana ai tashoshin ba ɗaya bane ba. Idan ka murɗa wannan tashar ka ji abin da suke cewa, murɗa ɗaya tashar mana ka ji me suke cewa. Idan ka murɗa wannan tashar ana goge sai ka zo ka ce ai bayan da zan yi daga gidan rediyo aka sa goge, buɗe za ka samu tashar da aka sa kira'a. Amma ka buɗe tashar da ake goge kullum sai ka ce haka na buɗe na ji, haka na buɗe na ji, ba yadda da zan iya ka ce rediyon mana yan ba tsoro ba, dole sai ka ji goge sai ka ce haka na ji a rediyo, ka ce rediyon mana buɗe ɗaya tashar in ba komai ka ce gaba ɗaya. To wani malami kullum ya maka ƙarya ya maka fadanci sai ka ɗauka kuma shikenan, ai wannan ai malam ya ce ba komai. Kaga ba komai kai da shi wallahi. Wallahi za ku yi bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama, duk wanda yake ba komai ya cuce ka ne bayan shi ya gama cutar kansa. Malaman da ba san su da wazi ba, ba san su da faɗakarwa ba. Sai huna nawa ne a nan garin? Su faɗa mana mutum nawa suka musulunta a ƙasar Borno?
Na'am.
Ƙasar biyu ɗin nan babu Kirista. Wani ɗaya daga cikin tarihin waliyyai ko malaman garin ne ya taɓa tashi ya je cikin ƙasar biyu ya shiga mutum ɗaya musulunta a hannunsa? Ba sai yanzu a nan da ake wa'azi din a nan masallacin da sauran masallatai na sunna cikin gari kamar su Zuriya, kamar su masallacin Sheikh Muhammad Abba Aji, kamar sauran masallatai inda samari suke matasa, ba wannan matasan bane yanzu suke shiga ƙauyuka suna wa'azi? Ina sauran waliyan? Duk suna ina? Kawai su suna muku barazana, wai su ne suka yi kaza, su tsoratar da ku, su suka san shari'a, su za su yi bayani yadda za a yi shari'a. Wallahi kuka biya musu za ku mutu ba ku yi shari'a ba, kuma ku da su wuta za ku. Allah. Wallahi muna faɗa muku gaskiya, komin tsakinta ku baiwa zuciyar ku haƙuri ku karɓa. Kar su tsoratar da ku, wai idan aka wuce tasu za a shiga uku, za a yi wane ne, za a yi wane ne. Saboda su akwai jikokin annabi daga ciki ba a bata musu rai, amma bata musu rai za a shiga uku. Wallahi akwai ta baiwar Allah a garin nan. Ta bugumin waya, matar wani babban mutunci a nan garin. Tana kuka cikin wayar tana jin tausayi, ta je gidan wani mutum wanda aka ce mana sa'in sa da shi a kafar watsa labarai, to shi kuma wannan mutumin wai jikan annabi ne, ita tana jin tausayi na gashi ina rigima da jikan annabi kar wani abu ya same ni, tana jin daɗin wa'azi na, amma yanzu matsalar shi ne na taɓa jikokin annabi zan shiga uku. Na ce wannan ita ce matsala, ta ce wata sun ce, na ce na rantsa da Allah wannan ba matsala ba ce ba. Wallahi tallahi wannan ba matsala bace, ba abin da za su iya yi, ba su isa ba su yi, ba su da kaman za su isa, ba abin da zai faru. Ta ce wai malam Ja'far ne nake magana da shi, ta ce Ja'far ne fa kike magana da shi, ba abin da zai faru, ko suke wa balazana, ko suke damfara, ko suke wa fashin addini, suka sace muku imani, suka raba ku da Allah da manzon Allah. Amma tunda aka fara tafsiri a nan masallacin ba sa so, kafin ne tunda Sheikh Malam Muhammad Abba Aji yake ba sa so, in sun isa su yi wani kulumboto mana a samu wata shekarar da ba a yi tafsirin ba, ai ba abin da yake musu barazana irin tafsirin, kuma duk shekara kuma sai an yi. To inda a ce suna da abin da za su hana, da yadda da yanzu ba a fahimtar addini haka, cikin su ya taɓa maganar shari'a, samari ne suke maganar shari'a ne, matasa ne suke masu san Allah, masu san manzon Allah daga cikin nan, ba wancan wanda suke fakewa da guduma don su harbi karsana ba, ma'ana su fake da fadar manzon Allah don su ribaci zuciyar jama'a su samu kuɗi kaɗai. Amma wani malami ne ya kafa wata ƙungiya ta wa'azi ya je ya musulantar da mutane, ya fita wata ƙaramar hukuma ya je yi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa a kan raƙumi ya taso daga Makka zuwa Madina don ya isar da addini, waye tikit daga Makka zuwa Madina kuwa kilomita 420 cin akan raƙumi ga jiza ga zafin rana ga duwatsu haka manzon Allah ya taho karkashin jagorancin mutumin da a lokacin da musulunta fi shine Abdullah ibn Uraiqi malaman da suke nan garin waɗanda ake cewa waliye din waye baya da mota uku baya da mota hudu baya da mota biyar wa aka taba tukawa to yaje isar da wa'azi a yaje isar da musulunci a nan kasar biyu wa ya fito masallaci ya koyar da mutane ahalin suka sani mutanen da addini ma ba koyi ake bayar da ake dan gugu tsirawa haka ana wannan lullufe shi haka ana lullufewa ana abin nan kakkarewa to kuma shine wai waɗansu masu mulki za su tsaya suna jin tsoron su in kuna jin tsoron su kun ji tsoron tsumma wallahi kun bata kan lokaci abinda za su yi muku ku tsaya ku bi Allah wallahi wallahi nauyin da Allah ya baku wallahi idan ba ku bi daidai ba sai Allah ya tambaye ku ranar da ba wanda zai kare ku ranar tashin kiyama wallahi duk wani mai mulki gurgurdan girman mulkin ku gurgurdan matsalarsa nauyin shugaban karamar hukuma kan ya tsare kansila nauyin kwamishina ya tsare shugaban karamar hukuma domin kwamishina ya shafi dukkan jiha ne gurgurdan abin da ya shafi ma'aikatarsa idan ilimi ne dukkan makarantun jiharsa wanda suke karkashin sargan mai idan asibiti ne dukkan dan kiwon lafiya ne dukkan asibitocin da ke cikin jihar ta wanda suke da kashin sirgan man kaga ya tsara wannan gwamna kuma nashi ya tsara na sauran har aje minista har aje kan shugaban kasa dan majalisa kuma kai kuma kana wakiltar waɗansu mutane in majalisar jihar ce ka san adadin mutanen da kake wakilta karamar hukuma nawa kake wakilta idan majalisar tarayya ce ka san karamar hukuma da kake wakilta ko adadin kananan hukumomi da kake wakilta in sanat ne ka san wannan kuma wallahi tallahi shugabanci ba wai dadi bane da hutu manzon Allah ce da Abu Dharr ina ganin kana da rauni karka yadda ka karbi shugabanci yace shugabanci mutane na kokowar samun sa a nan gidan duniya yi campaign dan su samu da karfi yace wa inna hatta takunu nadamatan yawmal qiyama yace ranar tashin kiyama abin zai zama musu nadama yace sai wanda ya rike abin yadda yake daidai wa daida dukkan wanda bai rike yadda yake daidai wa daida ba to wallahi tallahi zai gamu da Allah ranar tashin kiyama kuma duk kudin da ake tasa ta din nan ana tasa don kudi a karamar hukuma da jiha da federal government duk mutane gani suke Allah babu abin da zai yi ai wa'azi ya riga ya wuce gaban ku Mabuto sai su kunu zayyar shekara 30 ne ya sace kudin kasar gaba daya kasar ta zo za ta karbo bashi kamfanonin shi ne za su baiwa kasar sa bashi wakilan kamfanoninsa suka zo suna tattaunawa da wakilan gwamnatinsa don a baiwa kasarsa bashi amma karshe Mabuto sai sai ko yayi da wannan kudin a ina ya mutu a Senegal ne ko a ina ne ya je ya mutu a Morocco karshe aka ɗauko shi mutum biyar suka jefa gawar sarari suka yi tafiya ba kowa duk dukiyar da ya ɗauka tana ƙasar Turai Turawa sun rike ta jifa dala miliyan 700 aka zo ga irin shugabannin kasashenmu na daban-daban na nan Afirka dauke nan Najeriya ba irin abin da ba yawa a bace ba malamai gaba ɗaya sun goyi bayansa suka ce sai ta zarce yan siyasa sun goyi bayansa soja sun goyi bayansa yan sanda sun goyi bayansa waye ya goyi bayansa duk kowa kawai zai ake ranar zarce wacce zo ta zarce ba su san ba cewa inna rabbaka labil mirsad kafin ka ce kiftawa da bismillah an murgaza wa kowa lissafinsa Allah ya nuna shi ne Allah ɗin wanda ke shi ne azizun zuntikam shi ne zulkuwatul matin shi ne alimul gaibi wa shahada shi ne alkaduru shi ne almuta'al shi ne lahul kibriya fi samawati wal ardi wa huwa alazizul hakim wanda ya isa shi inda duk Najeriya za ta ci ta ɗore maka gindi Allah baya yi da kai ka yi hasara inda duk Najeriya za ta yi yaƙi da kai Allah yana tare da kai kuma kai ne za ka ci nasara don Allah ce wa inna jundana lahumul ghalibun to don me za mu tsaya muna kata don me za mu tsaya muna ha'inci kuma mu demokarasi ɗinmu da muke ta Najeriya ta ƙarya muke yi maƙaryata ne ƴan siyasarmu maƙaryata ne mayaudara ne sai ƴan kaɗan ga demokarasi ɗin da aka je aka yi fotokofiyin ɗinta ta America Bill Clinton ya yi shekara 8 yana gwamna a wata jiha ta America jihar California daga nan ya zo kuma ya karbi shugabancin America, yanzu yana karshen shekara ta takwas, shekaru nawa? 16, shekara takwas a California yana gwamnan jiha, shekara takwas a shugabancin America, kasar da wadda ba kasar da take da karfin tattalin arziki. Amma a kwanan nan ne abokanansa suka yi masa gidauniya, aka sa asusu a ce a tattara masa kuɗin da za a sai masa gida in ya sauka daga shugaban ƙasa ya sami gidan da ya zauna shi. Wallahi a kwanan nan aka harhada kuɗi karo abokanansa suka yi. To kaga demokrasi kenan. Irin wannan demokrasin ake a Najeriya? Ni na tabbatar a yanzu akwai chairman din local government din da ya fi bulkinin tan kuɗi a Najeriya. Kuma cikin waɗanda suka hau kwanan nan din wanda ba su yi shekara biyu ba. Ba su yi ma shekara ɗaya da rabi ba. Akwai wanda ya fi bulkinin tan kuɗi. To saboda haka wannan wata irin demokrasi ce. Ba a yi da kuɗin da zai sai gida. Matarsa ta tsohon baki cikin harkokin mulki wata rana suka yi masa kashedi. Cewa kai ne shugaban kasa ko matarka, ko ta sake sa baki cikin harkar mulki, talaka ce ita kamar kowa, kai ne shugaban kasa. Mu a nan gurin da yake akwai hauka tattare da mu, idan aka ce ga shugaban kasa, to shugaban kasan shi shugaban kasan maza ne, matarsa ta ce zama shugaban kasar mata, ko kuma su raba su biyu su ne shugaban kasa a haɗe. Domin yadda zai kira mun soci ya musu fada, haka matar shugaban kasa za ta kira mun soci ta musu fada. Na haka aka a lokacin abata ministoci da dattijai da wanda suka haifi Maryam da wanda suka girme ta suka je suka durkusa suna mata gaisuwar sallah, sun durkusa an nuna sai NTA duk duniya ta gani ta ga banzaye.
Na'am.
In banda nan anake wannan dabbancin da girme. Matar shugaban kasa wani je wani minista na wata ma'aikata ka je ka durkusa kana gaida ita. Ka fada kasa da wata babbar riga wai sallah ka zo gaisuwar sallah. Matar gwamnan jiha ta tana cewa za ta sa kafar wando ɗaya da masu kaza. To ke mace kika sa kafar wando ɗaya da maza? Ya za a yi wannan. Ban da rikin kunya ma da rikin mutunci da rikin sani ya zama. Duk a Najeriya ake wannan. A demokrasi ɗin mu ta shirme wanda ba manufa. Gizo Bill Clinton ɗin nan kuma ya buga wayar telefon a cikin abin da yake bai shafi aikin gwamnati ba. Ya buga telefon ya yi amfani da ita nan ma sai da 'yan majalisa suka taka masa birki kar ya kara ilimin tijjiyar ko uku ya buga ya magana da wani abokinsa an ji maganarsa cewa ba ta shafi aikin gwamnati ba wani personal issues ne na jiki da abokinsa ba officially bane ba abubuwa sai aka zarge shi dan ne wannan kuma yake ya tuba ba zai kara ba to irin wannan demokrasi din ake demokradiyya ya masu bautawa demokradiyya ayi magana ce ayi demokradiyya demokrasi ayi kansa yawo irin wannan demokradiyya ake mu anan gurin wani hauka ake daban ba Allah ba manzon Allah ba demokradiyya ba wani hauka tsaba fata da fashi da damfara da mai shine ake yi to a cikin wannan sai a kasa samun daya wanda zai fito ya zakara alaysa minkum rajulun rashid ko ɗan majalisa kuna majalisa a cikin ku a kasa samun mutum ɗaya na tsatse da zai fito ya ce kai abu kaza da muke jikin jama'a bai halatta ba dan Allah in ya faɗa haka da shugaban majalisa da shugaban masu rinjaye da shugaban marasa rinjaye da gwamnan jiha sai isa su kore shi ko shugaban kasa bai sai kore shi ba constitutionally din abu constitution din bai sai a kore shi ba to ya tashi mu ne wa'azi cewa wallahi ni dai kaza da ake dauka da dukiyar jama'a ko an raba ni ba zan karba ba kuma sai na sallaka ku a radio da talabijin akasa samun mai tsoron Allah guda daya akasa samun wani chairman na local government mai tsoron Allah guda daya wani councilor guda daya wanda zai tashi yayi rigima yace dan me ake wadaƙar dukiyar jama'a haka duk za a fito aje a shiga wuta dan haka a yanzu abu guda biyu ne nake so in faɗa kai abu na farko dukkan wanda suka samu kare cikin wannan barnar cikin wannan bada kalaɗin da shirman har yanzu akwai lokaci in dai kana da numfashi dai ka tuba Allah ce ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا وطن ده في إيماني كيتوبة زوجة الله توبة النصوحة توبة كثية. التوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها. توبة ده باب كوما وده بايا توبة مزوروبة توبة مزوروبة توبة ده أن توبة أن توبة in kun yi wannan asara bukum an yi kafir an ku sai yaki din da ubangiji zai kankare muku kula kuma nan ayyukan ku wai da salakum jannatin tajri min tahti al-anhar kuma zai shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin bainayinta yawma la yakhudhu Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a ranan da Allah ba zai kunyata da annabin da wanda suka yi imani tare da shi ba saboda haka lalle ne kokarin tuba tun kafin lokaci ya kure bana tuba tana da falala. Allah ya ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan barnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah sai ya kulla azama na tuba dukkan wanda kasar din zai kai masa daga nan zuwa Damaturu daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Lagos zuwa ina ne daga lokacin da ya ji ya kulla azama ta tuba wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi turo muka kyale ku Allah zai tuhumce mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun haɗince ku kenan ba mu nuna muku muna ƙaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi da kakkausan harshe ɗin saboda mun san a gefe ɗaya akwai shayatinin insu da suke zuga ku shi yasa sai da zafi zafi ake dukan ƙarfi idan ƙarfi ya yi tsatsa soso da sabulu da ruwa ba za ka fitar da shi ba sai an sa a cikin mai wuta sai an yi zuga ciki yasa dole a yi muku wannan wa'azin da kaushin da komai kauna ce kusa ake muku danka baya da lafiya za a ce ka zo ka ji ka daci dan daren zauka ba shi waye ke san daci a duniya amma saboda kana son lafiya sai ka ba shi daci danka baya da lafiya da kan ka yi asibiti a dauki allura a soka masa ya tsallake shi kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dore aka tsalla masa wannan kanki danka baya da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma dukkan yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hudubar juma'a ko a karatu na yau irin wannan saboda muna san mu yi abin da za mu fita gaban Allah kar Allah ya kama zama da laifin mun yi shiro mun kyale ba mu faɗa muku ba kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya wai mu fuskanci gangan jikinsa wani ɗan wani jikan wani na gari kaza muna magana da dukkan mai makaman shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi makaman irin yadda a nan akwai mukamin a nan a Borno to akwai shi a Yobe akwai shi a Bauchi akwai shi a Adamawa akwai shi a Kano akwai shi a Zamfara akwai shi a Sokoto akwai shi a Kebbi ba wanda yake ce shi kadai aka atake wannan mukamin ake atake masu rike da wannan mukamin wanda suke da irin wannan halayyar wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya ko da yana da rike da mukamin in ya ji an faɗi laifin ya san ba nashi bane ai ba zai damu ba zai faɗi ne ya shigiri shukuri ce mun hautu da mun tsira wanda ko ya san yana ciki dumu dumu ya yi damal damal da taɓo to kaga ya rage zo ya wanke kansa da wuri wallahi saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku ku ji tsoron Allah ku tuba daga sata dukiyar jama'a ko kuma malamai waɗanda kuke kin Allah kuke ɓoye gaskiya ba tana da farala Allah ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan barnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah sai ya kulla azama na tuba dukkan wanda kasar din zai kai masa daga nan zuwa Damaturu daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Lagos zuwa ina ne daga lokacin da ya ji ya kulla azama ta tuba wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi turo muka kyale ku Allah zai tuhumce mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun haɗince ku kenan ba mu nuna muku muna kaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi da kakkausan harshe din saboda mun san a gefe ɗaya akwai shayatinin insu da suke zuga ku yasa sai da zafi zafi kin ake dukan karfi idan karfi ya yi tsatsa soso da sabulu da ruwa ba za ka fitar da shi ba sai an sa a cikin mai wuta sai an yi zuga ciki yasa dole a yi muku wannan wa'azin da kaushin da komai kauna ce kusa ake muku danka baya da lafiya za a ce ka zo ka ji ka daci dan daren zauka ba shi waye ke son daci a duniya amma saboda kana son lafiya sai ka ba shi daci danka baya da lafiya da kan yi ta asibiti a dauki allura a soka masa ya tsallake shi kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dore aka tsalla masa wannan kanki danka baya da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma dukkan yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hudubar juma'a ko a karatu na yau irin wannan saboda muna son mu yi abin da zamu fita gaban Allah, kar Allah ya kama zama da laifin mun yi tsoro mun kyale ba mu faɗa muku ba. Kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya, wai mu fuskanci gangan jikinsa, wani ɗan wani jikan wani na gari kaza, muna magana ga dukkan mai makaman, shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi mukamin. Irin yadda a nan akwai mukamin a nan a Borno, to akwai shi a Yobe, akwai shi a Bauchi, akwai shi a Adama, akwai shi a Kano, akwai shi a Zamfara, akwai shi a Sokoto, akwai shi a Kebbi. Ba wanda yake ce shi kadai aka yi atakin wannan makaman, ake atakin masu rike da wannan makaman wanda suke da irin wannan halayyar. Wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya, ko da yana da rike da mukaman, in ya ji an faɗi laifin ya san ba nashi bane, ai ba zai damu ba, zai faɗi ne yake gudu shukuri yake mun hau tudun mun tsira. Wanda ko ya san yana ciki dumu dumu, ya yi damal damal da taɓo, to kaga ya rage zai wanke kansa da wuri wallahi. Saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku, ku ji tsoron Allah, ku tuba daga sata dukiyar jama'a. Ko kuma malamai waɗanda kuke kin Allah, kuke ɓoye gaskiya, ku sani Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ubangiji ta'ala ce dukkan waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na hujjoji da shari'a, su ɓoye abin bayan mun saukar da shi cikin littafin mu, to irin waɗannan Allah ya la'ance su, masu la'anta masu la'ance su. Idan an ce Allah ya la'ance su, ya nesanta su daga rahama, ba su ba rahamar Ubangiji. Duk wanda ya ɓoye hadisi ɗaya da ya san in ya faɗa mai mulki zai gyara, in ya faɗa wa sarki zai gyara, in ya faɗa ma hakimi zai gyara, in ya faɗa ma gwamna ko shugaban ƙasa ko minista ko kansila ko shugaba ƙaramar hukuma zai gyara, sai ya ɓoye don ya shiru bar duniya. Ulaika yal'anuhumullahu, irin waɗannan Allah ya tsine musu. Wa yal'anuhumul la'inun, masu la'anta cikin mala'iku da mutane da aljanu sun la'anta, sun tsine musu albarka. Illa allazina tabu, sai in fa su ma sun tuba. Wa aslahu, suka zo suka gyara. Wa bayyanu, abinda suka ɓoye jiya kuma suka bayyana, suka fasa ƙwai irin yadda muke fasawa. Fa ulaika atubu alaihim, Allah ya ce irin wannan zan karɓi tubansu. Abinda yake bukata tuba, gyara aiki, bayani. Dan ka tuba sai kai shiru, to da je na ce ba kyau. To yanzu kuma na zo da je na ce da kyau, yanzu kuma na zo na ce ba kyau. Sai ka tuba kai dai daga yau ka daina cewa da kyau, amma kuma baka yi bayanin kuskuren ka na je ba, har yanzu baka tuba ba kenan. Dan kar malami je boye. Jiya ya ce barna ne, yanzu ya zo ya warware kansa, amma da haka bari ya shiru ya daina wa'azin gaba ɗaya. Dole sai ka zo ka warware abin da ka kiɓa jiya na abin da bai kiɓa daidai ba. Duk abin da za ka tara dukiya ba zai amfane ka komai ba a gaban Allah. Ka tara duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya ba zai tsara maka komai ba a gaban Allah in baka bi Allah ba. Inna akramakum indallahi atqakum, bai ce ba aktsarukum malan, bai ce ba ashaddakum ba'san, a'a atqakum, wanda yake ku du, wanda yake ku karamta a wurin Allah, wanda yake ku takawa. Saboda haka malami ba takawa shirme ne, ɗalibin da yake da takawa sai zo shiga albin da yake malamin yana so magana sai ta takawa. Duk duniya in dai aka cire annabawa ba kamar sayyidina Abubakar Siddiq, daga nan sai Umar ibn Khattab, sai Uthman ibn Affan, sai Ali ibn Abi Talib, duk cikin waɗannan ba wanda baya qiyamul layli, ba wanda baya ihsani, ba wanda bai rike mulki yayi adalci ba, ba wanda ya zalunci dukiyar jama'a ko ɗaya, ba wanda ya ha'inci jama'a. Idan da a ce wani zai ha'inci jama'a a ce ba komai ya ci bulus da waɗannan ne, to ba su yi ba. Don haka kada malamai yaudare ku, ko ko malamai ku daina yaudaran bayan Allah, ku faɗa musu gaskiya. Dan ka ɓata da sarki, dan ka ɓata da gwamna, dan ka ɓata da kwamishina, ba abin da zai maka. Kai malami kai ne kake da abin da baya ƙarewa, da mai kuɗi, da sarki, da gwamna, da shugaban ƙasa suna da abin da yake ƙarewa. Kai malami ba wata rana da aka yi biki na rantsar da kai aka ce daga yau ka zama malami, dan haka kenan babu wata rana da za a yi maka ritaya kuma a ce yau kai ba malami bane ba. Shi ko gwamna yadda aka rantsar da shi, haka kuma za a zo a sauke shi wata rana. Shi ma shugaban ƙasa, shi ma minista, shi ma kwamishina, duk ranar da suka hau kuma akwai ranar sauka daban, tana nan tana jira, kuma duk sun sani kai ko babu wanda ya sauke ka. A ce abin da yake tattare da kai ya fi nasu daraja, ya fi nasu kima. Amma idan ka je ka wulakantar da kanka, kamar yadda nakan ba komai bane, kana sha'awan nasu, ka zama banza kenan a gabansu. dan haka ka hakura da abin da zaka rayu akai, rayuwarka ko da ba tsada ka hakura da ita, rayuwarka komin arhatta, ta fi maka kima, ta fi maka mutunci ka rayu cikin ƴanci. Ba wanda yake ji shi yake rike da kai ta yadda in yayi fushi da yau ba za a ce fani a gidanka ba, kana cikin ƴanci sai ka faɗi gaskiya yadda kake so, ka fasa kai, ba wanda yake ce maka dambe. Kuma da ka samu wannan ƴanci shikenan sai kimar ka ma ta karu a idan jama'a, amma idan ka biyewa masu mulki sai su rusa maka mutunci. In kai fadan ci ga masu mulki a wurin su mutuncin ka zai fara zubewa, tun kana zuwa ana karban ka sai ka zo ka faɗi matsalar ka. Lokacin da ka zo mai mulki aka ce waye, yace wani da yake jin ka, to gaban sa ya faɗi dan bai san wace matsala ka zo da ita ba. Amma kana zuwa sai ka ce wallahi mun sa almajiri anan nan ana taimaka addu'a, lannan ma an soke Qur'ani to bakwai, kuma wannan juma'a ma an soke, kuma insha Allah dama abin da muke so gobe ma za mu yi wata saukar, to amma kuma ana son a yi yanka ne, to amma kuma abin yankan ne sai muka tsaya muna tunanin ya za a yi dan fara ke. Da ka faɗa haka a wurin mai mulkin mutuncinka ya zube, farashin kuɗin rago sai rago da shi za a saye ka, rago naira 5,000 ko, to don yana ganin ƙimarka, kuma tun da zuwan farko ne sai ya magana da 'yan protocol sai a je a sanya naira 10,000 ko 10,015 ko 20 a cikin ambulance sai a baka. Kana samun su in matsalar koma haka kuɗi suke matsifa suke nan. Kana samun su matsala tana ƙara shigowa, ba ka da su kana buga tsohon bakin ɗinka burr kai nan, da zaran ka samu 500,000 to kuma ka fara tunanin to yanzu kuma ina son mota, to idan ne mota ina za ka rika kwana, ina son gareji, to kaza. Sakamakon son mota abu ɗaya ne sai ka so wajen abu guda biyar su sirri ita. Saboda haka sai ka kuɗin sun ƙare, matsalar ba ta ƙare ba ta wani, to kai da ka ko ba inda zaka je ka san sai ka koma ka sake wannan kiran da ka je so ɗaya so biyu so uku, wata rana da ya hango ka take lafiya sai dala ku ce mutum muna meeting. Ba shi aka mutalla wallahi dai yanzu suka shiga meeting sai dai ba su ne ko za a zauna ko kuma za a je gida idan ya so, idan an fito a tulo ko kuma a yi menene ko sun zama ne ba ko na in kuma kudin mota ne shiga to kuma nawa na kashe ba riba. Daga nan gurin ka daina yin kima a wurin su, kuma ka zo cikin gari ba ka da kima, ba zaka da kalmar da zaka faɗa a ji. Da kuke gani idan ana wa'azi jama'a suna taruwa, suna taruwa ne gwargwadon mutumin da suke kyautata masa zaton zai faɗa musu gaskiya da ke cikin Qur'ani ko hadisi. Kuma a yau in kuka canja za ku faɗi gaskiya da ke cikin Qur'ani ko hadisi, za ku tara taron da ya fi wannan yawa. Cikin waɗanda za su je su saurare ku, har da mu a nan sai mu je mu saurare ku. Amma za ku faɗi ƙarya za ku yi tatsuniya, waye zai saurare ku? Kuma sai ka ba za ku saurare ka ba, sai dai Allah larurar. Za ka yi ƙarya da tatsuniya da labarin da ganin su da wani buga misalai, to da sai ka kawo hadisin manzon Allah. In ba shi ka kawo ba yanzu kasuwar gida ta daina shi. Kasuwar tsubu da waye sai dai ka je kana wa waɗancan kuma ba za su yi mutunci ba. Don haka muke kira ga malamai su ji tsoron Allah, su kiyaye dokar Allah, su sani Ubangiji subhanahu wataala ya tambaye su. Wallahi idan malaman nan suka gyara, masu mulkin nan suka gyara, komai zai tafi daidai. Mu ba ma ganin cewa wai matsalar mu ita ce kuɗi, ba mu da matsalar kuɗi a Najeriya. Matsalar mu shine waye zai rike kuɗin a sarrafa su, ba matsalar kuɗi ba ce. Kuɗi kan akwai ta ko kuɗi, domin ana bata miliyan 700 ko miliyan 800 ko miliyan 900. Kuɗi akwai ta ko ta karamar hukuma, domin ana bata miliyan 20 ko miliyan 25, wata ma har miliyan 20 ko 30 wata karamar hukuma. Ashe matsalar ba ta kuɗi ba ce ba, matsalar tawa ake danka kuɗin a hannunsu, a nan matsalar take. Idan suka gyara, suka ji tsoron Allah, suka yi takawa, suka yi kishin jama'arsu, suka yi kishin addininsu, to komai zai gyaru. Su bi tsari ɗin na amana aminci, to sai komai ya gyaru. Amma wallahi matuƙar ba su gyara ba, duk abin da za su sata ba zai kore musu talauci ba. Da waɗansu sun yi sata a can tayamomi na ƙaranan hukumomi da kwamishinonin da, da gwamnonin da, sun sata sun sata. Kuma sai aka zo aka sauke su shekara biyu ko uku da sauke mutum, kuma sai ya sake zama fakiri. Bal afqaru min al-awwal, ya fi fakirancin da ya fitar da hayyacinsa, kuma sakamakon yana nan zai zama kiyama. To dan me zamu tsaya muna ha'in tarkan mu, ha'in talakawa mu, ha'in jama'ar mu? Kuma kira na ƙarshe zuwa ga jama'a shine mu kuma jama'a sai mun gyara. In ka ga waɗannan masu mulkin sun ci gaba haka, suna zalunci, sun ci gaba da zama haka, to mu ne muka ƙara zama azzalumai irin su. Amma matuƙar mumun canja, to duk wanda zai zo fa sai ya canja. Dole matuƙar mun canja. Lokaci ya wuce na mu je muna yawa maula a gidan wani commissioner ko maula ofishin shugaban kai mata koma magana sai ne mana aiki ya gyara mana firamare din yayan mu mutum ne aka ba shi kudin da zai gyara firamare din da yayan ka 7 8 za su yi karatu bai gyara ba aka ba shi kudin da zai zo ya sa maka magani a asibiti in baka da lafiya kai da makwabcinka da yan garinka ku je asibitin ku samu panadol paracetamol da sauran magunguna bai yi ba aka ba shi kudin da zai zai muku kulbati yayi mu gudanar ruwa tayar da kan ruwa gidanmu ya suka muku gidaje da damana duk bai yi ba sai ka wanke kafar kuma ka je ofishin shugaban kai mun kuma kace ai sai wani sai dauko 200 ya baka kuma kace Allah saka masa da alheri akwai sakarki da wata ta fito ne ko naira 5000 ya baka har yanzu da saura bai cika maka sauran ba dan kuɗin da zaka bar a karantar da yayanka a shekara 5000 zaka karantar da su maganin da za a sha a gidanka 5000 zai isa to ko 5000 ya baka bai maka ciko ba kamar kuɗin ka ne 100 sai dauko naira 100 sai baka kuma ya kace Allah saka da alheri kai godiya sai an rasa irin wannan ƴan mauladin a shugabannin kanana a ofishin shugabannin kanana hukumomi da ofishin masu makami na gwamnati sai an kori ƴan maula sai ƴan maula sun rabu da wannan wurin sai shugaban karamar hukuma ya zanto Allah ya sa a gaba aiki zai yi jihadi zai yi sannan sai ai wannan da zan ce tuna da wadansu matasa akan game da karewar ilimi da karewar darajar ilimi lokacin da ta fi da yawa ko to dike da karewar darajar ilimi ya za a gyara ya za a gyara sai yadda za a gyara shine da an samu masu jin tsoron Allah in ba samu masu jin tsoron Allah ba zai gyara ba muka buga misali da wani shugaban karamar hukuma daya daga cikin shugabannin kananan hukumomin jihar Kano yankinsa akwai maguzawa da kirista da menene ya zo ya gina katuwar ya za ka yi gina katuwar Islamic Center wanda ta kunshi classes na karatu ta kunshi wurin saukar da baki dukkan wanda suka musulunta za a saukar da su a wajen a koya musu sana'a da ilimin addini wani adadi na watanni a yantar da su a basu kayan sana'a su tafi ta kunshi assembly hall ta kunshi masallaci ta kunshi shaguna waɗanda za a bayar haya don wannan wuri ya rinka samun kuɗin da zai rike kanka ta kunshi kaza ta kunshi kaza wato za ga ayyukan da yana alkhairi masu tarin yawa haka nan cikin wasu local government a wata karamar hukuma wani shugaban karamar hukuma ya bude office guda a cikin karamar hukuma ta mai kula da harkokin addini aka dauki ma'aikata dan yaɗa da'awa da kula da wa'azi da da'awa da masallatai lasbikoki a masallatai wa'azi na tawaye duk irin waɗannan za a iya kuma kuɗin suna nan ba a dauki komai daga ciki ba to dole sun da bokarafi a ciki wannan taron jama'ar dinnan da kowa gani cike da masallaci har waje da abin nan shi dan siyasa yake so dan ya ci zaɓe kai ne zaka yi masa gata ba shi ne zai masa gata ba kai ne zaka dangula masa ƙuri'a ya ji ka ji cewa ka masa alfarma amma shi ba a wata alfarma da zai maka da ya wuce zo tsare dukiyar ka kare ta to sai kanmu ya waye akan wannan dole malamai masu wa'azi ai ta wayar da kai jama'a game da wannan cikin ƴan boko da suka san sirri na irin waɗannan ababen da sa sassa shi da magudi da cikin harkar gwamnati in su ba su da ƙarfin halin ma da za su faɗa ko da ma su ba yanayin su bane ba su fito su faɗa samu wani malami mai tsoron Allah su karanta masa wannan bayanan cikin dare gobe ya hudu bar juma'a a kai ya bude wuta lokacin da yake faɗin an yi sata barawun ya rinka jin a'a ya aka yi ya gani dole sai an yi wannan tamkike ne da juna in ba wannan ba wallahi ba za mu iya kawo juyin jihadi saboda haka ina fatan Ubangiji ta'ala ya kawo mana agaji ya kawo mana gyara cikin wannan barbaɗin rayuwa da muke ciki Ubangiji ta'ala ya inganta mana wannan shugabannin ya Allah ka samu su tsoron Allah kuma waɗannan malamai Ubangiji ta'ala ka inganta mana su ya Allah ka samu su tsoron Allah ya Ubangiji ka kawo mana gyara ta hanyar da ta fi dacewa da mu ya Ubangiji ka kawo mana sauki cikin al'amuran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi Anas dan Malik ke cewa na ga wata daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake binne ta bayan rasuwarta manzo Allah ko yana zaune a jikin kabarinta sai naga idan sa suna fitar da hawaye hadisi na gaba kuma yana cewa manzo Allah ya ce kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari kuma kar ku zauna akan kabari sai shi yana buƙatar a yi masa bayani kamar hadisan sun dan saba wannan hadisin an ce kar a zauna akan kabari sai kuma an ce Annabi ya zauna a wurin kabar to a ganin zaka daura cewa yayi wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun indal kabar bai ce ba Allah kabari nan kuma yace la tasallu ila al kuburi wala tajlisu alaiha fa annabi sallallahu alaihi wasallam ma jalasa ala al kabri wa inma jalasa indal kabri kada ko mun ki koda na rasul ya an ce ya zauna wurin kabari ma'ana kusa da wani kabari ke ya zauna akan kabari ma'ana ya zauna akan kabari ke wanda ba haka aka nuna annabin yayi ba wannan kuma yake cewa sun wannan hadisin ya inganta ma ya zaɗa bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa ladhihi wa malihi ya tarka Allah ma alaihi khafi'a, ma'ana mu'mini ba zai guce ba Allah na jarraba sa cikin ransa da dukiyarsa da ƴaƴansa har sai da mutu Allah ba tare da kuskure ta tare da shi. Wannan hadisi ingantacce ne ko da nan cikin ransa sun ne nan dan da sune wadanda suke to daga kai shi kenan dan muka kaje a tambayar wannan yake cewa ka tabbatar ga wani gwamna ko wanda yake gaban karamar hukuma wanda ya dauki dukiyar jama'a sai kuma ya zo biya maka aikin haji ko ya maka wata babbar kyauta ya halatta ka karɓa ko bai halatta ba. To a nan gurin abu guda biyu ne, idan ya biya maka hajjin nan dan ka je kai masa addu'a, ya biya maka umara dan ka je kai masa addu'a, ya baka kyauta dan kai masa addu'a akan ci gaba da abin nan da yake, wannan bai halatta ba.